عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. Yau yammaci ne na Asabar, muna uku ga wata kenan ko? Ga watan Zulhijja. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1435 daidai da 27 ga watan 9 miladiya 2014. Da farko muna mai sake tunatar da kanmu falalar waɗannan kwanaki guda 10 da darajojinsu da irin martaba da Allah ya ba su, da fatan Allah maɗaukaki sarki ya taimake mu wajen yin aikin alkhairi a cikinsu. Sannan Allah ya karɓi addu'o'inmu, Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a garuruwanmu da gidajenmu baki ɗaya. Allah ya zauna da ƙasarmu lafiya. Allah ka amsa mana addu'o'inmu. Muna karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz, a inda muke magana dai akan kitab tahara, littafin farko kenan. Mun shigo hukuncen al-haid wan nifas. To muna ciki, za mu tashi akan al-istihabatu. Malaiyata hafizahullahu ta'ala al-istihaba, wato jinin istihala, kamar yadda ake faɗa istihaba. Wannan jini, tunda an yi maganar istihaba, an yi magana haiba da nifasi, to dole ne za a yi magana a kansa. Malaman fiqhu suna kiran shi da suna damu fasadin. Damu fasadin wato jini ne na ciwo ko na rashin lafiya, ba jini ne na ɗabi'a ba, wani sababi ne yake sababa shi, kamar da muka faɗa a karatun baya. Ko dai wata matsala sai ta faru a ainihin wato dangane da yanayin canjin yanayi ko canjin abinci ko canjin wani magani ko allura ko wani abu zai iya sababa shi. A wani lokaci kuma, to idan irin wannan ɗin ne, babu shakka likitoci sukan iya maganinsa. In mace ta zai ta yi bayani cewa al'adarta ta yanke, amma ga wani jini kuma yana ci gaba da zuba a tare da ita, to likita zai mata tambayoyi, kila ya ba ta maganin da ya dace da ita, in aka yi sa'a za ta warke da izinin Allah. Wani lokaci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Iblis ne, shaitan ne yake zungurin wata jijiya, sai ta ɓalle wannan jini ɗin sai ya rika zuba, a sakamakon mastu ko kuma sihiru. Sakamakon mastu, abin da ake cewa mastu, Iblis ɗin ko shaitan ɗin shi ne ya kawo kansa, da kansa ba wani ne ya turo shi ba. To sai ka ga ya saka ma mata jini, ana samun aljanu suna yi mana, ya ce wallahi shi yake saka mata jini. Idan an yi mata ruqya, an yi magana da shi, sai ka ji da kansa ya yi bayani, sai wannan jini shi ne yake mata. Kuma Annabi ya faɗa a cikin hadisi, ya gaya wa Ummu Habiba, ko kuma ni Hamlatu binti Jahaj, ko kuma Fatimatu ƴar Abi Hubaysh, in ban manta ba, ya ce ai wannan wani wata jijiya ce. Annabi ya ce ba al'ada ba ce, shaitan ne yake zungurinta sai jini ya riƙa zuba. Sai ya ce amma shi jinin al'ada ai wani baƙin jini ne, ma'ana jini ne mai duhu da za ki iya gane shi, wancan kuma za ki ga yana zuwa jaja dir, to da kin ga wannan ɗin ki ci gaba da tallaki. Annabi ya gaya masa haka. Abin da ya sa ake ce mishi mastu, shi ya kawo kanshi, ba turo shi aka yi ba. Amma idan turo shi aka yi, to ya zama sihiru kenan. Shi ake kira kuma sihirun nazif. Sihirun nazif, wato sihirin aiwa mata bleeding, ta rika bleeding tana zubar da jini, shi ne sihirin nazif. Kuma yadda malamai sun yi bayani akan nau'o'in sihiri, to shi ma suna sako shi a ciki. wato wannan kuma yakan faru so da dama wani lokaci dangane da idan wata mata ko wani mutum ya je gurin boka ko wata mata ta je gurin boka mai zuwa gurin boka ce ta ce gashi tana so a raba wance da wani ko dai a yi mata maganinsa ko wani to sai Iblis ɗin shi wato shi boka sai ta to shi kenan za a yi mata sihirin nazir wato duk sanda mai gidanta ya je zai same ta tana zai to shi ma yana da al'arar alamomi da za a iya ganewa musamman misali idan mutum yana da mata biyu sai zanto ita watan ba ta yi watakila ma ita ce ta je gurin bokan duk sanda ya zo gurin ɗaya sai ya same ta tana bilijin in ya bar ɗakin kwana biyun da yake ya koma gurin wata sai ta warke ba wani jini da take amma daga ran da ya dawo ɗakin nasa sai jini ya tsalle ta ce ta wannan sihiri ne kawai don dai ya nisanta ta kenan da wannan ana son in ka karanta littafin As-Sarimul Battar fi tasabbi li sahratil ashrar za ka ga bayanin wannan sihiri da ake kira As-Sihrun Nazif to wannan sai a gane sihiri ne in aka yi mata tambayoyi na ɗaya daga cikin alamomin da malamin ya faɗa to in ya tabbata cewa sihiri ne sai a yi mata maganin sihiri har sai an karya wannan sihiri ɗin da izinin Allah to da haka kaga kenan irin wannan na wannan ɓangare ko masu ko sihirin to wannan sai ta hanyar addu'o'i da komawa ga Allah da ma da karya sihirin da sauran shine zai sa a yi maganinsa wancan ko likita ma zai iya maganinsa kamar yadda muka faɗa to wannan shi ake kira istihaba wato jinin ciwo jinin cuta to yadda malam ya bayanin sai ya ce hiya damun istihaba wani jini ne ya furuzu fi gairi awqatil haid yana fita amma ba a lokacin da mace take al'ada ba wato wata take yin a farkon wata kamar yadda muka faɗa wata a tsakiyar wata wata a ƙarshen wata take al'ada to tana gama al'adar sai ya zo tare da ke wato wani lokaci tare suke zuwa bayan tana yana gama jinin ayin al'ada sai shi kuma ya biyo baya ko kuma wani lokaci sai bayan kwana biyu kwana uku sai wannan jinin ya zo ko kuma ta yi wannan al'ada a farkon wata a tsakiyar wata ko ƙarshen wata sai ta ga wani jinin to sai ta gane cewa wannan ba al'ada ba ce musamman ta kalli yanayin kalar shi da abubuwan da muka faɗa yanayin warin shi yanayin fitar shi wannan za ta ce wannan ba al'ada ba ce don na riga na gama al'ada ina fatan mun gane amma ka kiyaye in da ba ta gama al'ada ba misali al'ada ta kwana bakwai take a wata a farkon wata misali sai wannan watan sai ta kwana biyu ko kwana uku sai ɗauki sai ta ci gaba da sallah bayan kwana biyu ne bayan kwana uku ne bayan sati ɗaya ne sai ta ga wani jini ya dawo to idan ta ga yanayinsa irin al'ada ne yadda ta sani sai ta ce to wancan sauran jinin ne ya samu matsala shi ne ya dawo shi ne a nan ne malamai suke cewa ta haɗa wancan jinin da na biyun da wannan na farkon don ta kammala al'adarta da ta saba kwana bakwai ɗin nan ina fata an gane sai ta haɗa shi da wancan sai ta ce to wannan al'ada ne musamman ta kula da yanayinta da komai da komai irin na al'ada ne mun gane wannan amma da mace ta gama al'adarta tsaf kwana bakwai ko kwana uku ko kwana huɗu da take shekara da shekaru a farkon wata sai ta ga ya ɗauke yadda ta saba kwana uku ya ɗauke ta bayan kwana biyu ne bayan sati ɗaya ne bayan sati biyu ne a dai wannan watan sai ta ga wani jinin ya sake zuwa kuma sai ta ga kalar shi da yanayin shi da komai al'ada ne ba abin da ya bambanta na fata mun gane ta ga lalle wannan al'ada ce da warin nasa da yanayinsa da yanayin fitarsa duka al'ada ne kuma musamman sai ta ga ya yi kwana ukun da ta saba tana yi kuma ko da bai yi kwana ukun ba sai ta ga da ya yi kwana biyu ne kwana uku ne kwana huɗu ya yi to ya rasa yi sai ta ce to na yi al'ada to biyu ne a wata ɗaya wancan ba yi sahara ba ne sai ranta wata al'ada sai ta zo kuma a wannan wata ma'ana kenan za a iya samun mata ta yi al'ada to biyu a wata wata ma ta yi to uku a wata ba abin mamaki ba ne wannan ya faru a zamanin khalifansu sayyidina ali wata mata an sake ta watan ta ɗaya sai ta zo ta ce ai na gama idda aure nan ta ce kin gama al'ada kawai daga sakinta a wata ɗaya ta ce to jini uku Allah ya ce kuma na yi jini uku sai da na alaka da aka tambaye shi aka ce ya tambaya an mai gaskiya ce ba ta ƙarya a ɗaura mata aure ai Allah to ai jini uku salata ta ƙurin in ba wata uku ya ce ba wal mutallaqatu matan da aka saki ya tarabbatuna bi anfusihinna salasata qurui wal qar'u al haid inda sayyida aisha al qar'u kuma shine al ada in mata ta al ada shikenan al ada ta dauke kwana nawa take kwana biyar take kuma biyar din ta dauke sai wani ya zo a watan kuma shi din ne sai ta ce ta al ada biyu a wata daya inda za ta shiga na uku a farkon watan sai ta yi wani kwana biyar din ta dauke sai a daura mata aure ba sai ta yi wata uku ba dama jini Allah ya ce ba wata uku ba amma saboda galibin mata suna yin al'ada to ɗaya ne a wata shi ne ake cewa za ta yi al'ada uku a wata uku sai wata ke gani wai kamar an ce a yi wata uku kafin ta yi aure a jini uku shi ke nufi a ɗaura mata aure na fata mun gane wannan to don haka ana iya samu kuma da yawa matan suna yi ba su sani ba to da haka an kasa ce ta ne kana ga ka'idan ka ɗan hora ta ce na gama sai ka ce to sai dai a sake sabon ɗaurin aure kenan ta yi jinin sa uku ta a wata ɗaya ko a wata biyu misali to zai iya yiwuwa to da haka in ba mai ƙarya ba ce za a yi dada maganarsa matuƙar tana da shaida cewa matar kirki ce kamar yadda sayyidina Ali ya ba da hukunci tunda wani abu ne na wanda ba wanda zai ba da shaida a duniya ta ita ita kaɗai za ta iya ba da labari in ta yi ƙarya wannan kanta amma in mai gaskiya ta ce wallahi to uku ne al'ada a watan nan ko a cikin wata biyu nan so uku ne da kan saki na ya riga ta to shi kenan to kenan dai idan zai zo ba a kwanakin al'ada yake zuwa ba sai bayan an gama al'adar yake zuwa shi yasa yace ya khuruju fi ghayri awqatil hayd wan nifas shi yana fita ne ba a lokacin al'ada ba ba a lokacin jinin haihuwa ba aw muttasilan bihima ko kuma idan to ya hadu da su ne ma'ana ya haɗu da su tana gama al'ada sai wani jinin ya zo ta gama ainihin jinin haihuwa sai wani jinin ya zo shi sa muka yi bayani cewa in ta gama arba'in sai ta ga jinin bai ɗauke ba to za ta iya kula ta ce ga shi ma yanayin kalar jinin ma ya canja to wannan da bai ɗauke ɗin ba kawai isa haba ne in kuma ta ga yanayin al'ada ne ta ce to ina ganin ƙila kwanakin al'ada ne suka dace da wannan wata wancan ta gama nifasi sai al'ada ta zo to zai iya yi wa amma in ta ga yanayin su ba iri ɗaya ba ne sai ta ce to wannan ita haza ce tunda ta yi kwana 40 to ta gama jinin haihuwa fa in kana al-awwal to shi kenan idan na farko ɗin ne wanne ne na farko da yake dama ta gama al'ada kwana biyu kwana uku take kwana hudu ta gama kawai bayan kwana biyu bayan sati ɗaya sai wani ya zo ba haɗe ya zo mata a liƙe ba to in wancan ne sai ta fawa ba wani a fili yake isar kansa ba ta ce a to wannan jinin da ya zo gaskiya isa ha ba ne tunda na gama al'ada nan da sati ɗaya to yanzu ga wani jini kuma na gani ya zo min to kaga sai ka tafi asibiti a yi bincike in an iya gano maganinsa shikenan ba a gano wuta a yi mata a bincike to masu ne ko ta shirin wannan kuma wanda Allah ya faɗa na fata mun gane wa in kana sani in kwa nabiyin ne wanne ne nabiyin wanda suke haɗe ai muttasilan kenan ma'ana muttasilan tana gama al'ada sai kuma yau take sa rai za ta gama dama yau kwana kuɗinta zai fita misali tana tunanin yau za ta yi wanka ta yi sallah sai kuma ta ga jinin bai tsaya ba kuma ta ga yanayin kalar shi ya bambanta da al'adarta to za ta gane cewa wannan istihara ne kaga yanzu sun zo tare ma'ana kenan sun zo a liƙe to in wannan nabiyin ne ya zo mata sai malai ya ce fa in kanat al mar'atu mu'tada, to in dama mutum mu'tada ce dama tana da al'adarta da ta saba shekara da shekaru kwana hudu take yi misali, fa ma za da al'adatiha, to duk wanda ya karu din nan akan al'adarta na kwana hudu misali, fa huwa istihaba, ya zama istihaba li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, saboda annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam li ummi habiba, ya gaya wa ummi habiba saboda ta yi fama da wannan ciwo shekara 7 jini bai dauke mata ba, sai da in wata ya zo kawai sai ta gane al'adarta yanzu ta zo yau dama uku take ko hudu misali, daga gashi wani jini mai duhu ya zo kuma shi ne yake kwana hudu sai dauke, sai wani jajagiri ya ci gaba da zuwa na kwana 20 da wajen 6 misali, to sai annabi ya ce mata in kika ga haka in ku sai to ki jira ki zauna, kadara ma kanat tahabituki haidatuki, gwargwadon kwanakin da al'ada ki take tsare ki baki sallah baki komai duk wata shi za ki tsaya ki jira, suna wucewa sun maktasili sai ki wankan ki wa salli ki ci gaba da sallah. Na fata mun gane. Wa in kanat mumayyiza bainad damaini, in kuwa ta kasance za ta iya bambance tsakanin jini guda biyu, za ta iya bambancewa wato ga wannan jinin ya zo sai kuma ga wani jinin ya sake zuwa ya haɗu da shi, to in za ta iya bambancewa ta gane wannan shine karamin, wannan shine jaɗin, wannan shine mai duhu, za ta iya bambancewa shikenan. Fal haidu, to ita al'ada huwa al-aswad al-ma'ruf, shi jinin sa baki ne, sanannen jini a gurin mata, ma'anar baki ba wai baki kamar gawayi ko gashi ba, a baki mai duhu ake nufi jini mai duhu. Wa ghayruhu istihaba, dayan wanda ba shi ba jajir din, ko in brown yake zuwa ko in yellow yellow yake zuwa asfar, sai su ce to shine istihaba, ko da dama za ka ji mata ta ce to na gama al'ada, kuma yanzu wani jini yana zuwa mata kamar brown brown haka ko wani ruwa yellow yellow, ta ce to wannan istihaba ne kawai, ta ci gaba da sallah. Da kaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatima binti Abi Hubaysh, dan annabi ya gaya Fatima bi yar Abi Hubaysh ita fa idza kana damul hayd, wato da kina cikin wannan matsala da zarar jinin al'ada ya zo, fa innahu aswadun ma'rufun, to ai shi jini ne baki an san shi an gane shi ana iya gane shi, da kin ganshi fa amsiki an salati, sai ki kame daga yin sallah. Fa idza kana al-akharu, in dayan yazo wanda kika ganshi shine jadin, fa tawaddi ko ki je ki cigaba da alwalarki, fa inna ma huwa irqun, kawai wannan wata jijiya ce ta balle shedan ke zungurin tanjiman dan Allah sallallahu alaihi wasallam. To tana yayi wa a samu matar da za ta ce ai ni wallahi ba ma na iya gane jinin nawa kwata kwata, da al'adar da istihaba ni ba zan iya ganewa kwata kwata, ba za ta iya bambancewa ba, ma'ana kenan da al'adar da ainihin wato istihaba din jinin kusan duk iri ɗaya ne, saboda haka in ja take ganin ta jajajir kawai take ganin ta, in duk baki ne duk baki ne gaba ɗaya kwana 30 ɗin, in wani ya sanya wazo ma haka take yi kwana 30 duk a cikin jini take, to ya za ta yi, to irin wannan mata ne da ba za su iya bambancewa ba sai haka cikin aliƙa ta a ba ta hukuncin mafi yawancin mata, mafi yawancin mata al'ada su kwana 6 take yi ko kwana 7 ba ta wuce haka, tunda abin ya zama mata haka ta ce to duk wata in yazo kawai sai ki al'ada ta kwana 7, ma'ana sai ki yanki farkon wata ki kwana 7 baki sallah ba ko kwana 6, sauran kwana 24 sai ki ci gaba da sallah, wani watan ma ya zo sabon wata sai ki kwana 6 ko kwana 7, ina fata an gane. To wannan alliƙa ta a haka ne dan ba yadda za a dace, tunda ba za ta iya bambancewa ba, sai to mafi yawancin mata ba ta wuce kwana 7, to ke ma ki ci gaba da yi, musamman ma kuma idan dama ba ta da al'ada, wannan watan za ta fara al'ada kuma sai taɓi masa da istihaba, kuma dama ba ta ma iya gane bambancewa ba misali, wannan sai a haɗa ta da mafi yawancin mata. shi sa ma laifin fa in balagat mustahabatan, idan mace ta kai matsayin wadda za ta yi istihaba, wala ta tsatsi utamida, amma ba ta iya bambancewa, raja'at ila ghalibi adati nisa'iha, sai ta koma zuwa ga mafi yawancin al'adan matan garinsu ko matan gidansu. Shi ne nisa'iha, matan gidansu. Mafi yawancin aka tambaya kwana nawa matan gidansu suke yi, ma'anar matan gidansu danginta, ƴan uwanta mata, yayyanta da ƙannanta, mafi yawanci kwana ka ba suke kai su yi, sama a ba ta wannan hukunci da da kaulihi sallallahu alaihi wasallam ali hamnatu binti jahash. Dan haka annabi ya gayawa hamnatu binti jahash, kanwar matar shi zainab binti jahash, annabi ya ce innama hiya rakba, wani zunguri ne, wani zunguri ne, min rakabati shaitan, daga zungurin da shaitan yake yi wa wata jijiya. Saboda haka karki da mu fata hayyabe sittata ayyam, ko yake je ki yi al'ada kwana shida, aw sabata ayyam fi ilmillah, ko ki ta kwana bakwai, ko yake bar shi a ilimin Allah. Allah ya san kawai ba yadda za ki kwana shida ko bakwai kina yi, sun maktati litaki wanka hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti, sai kin ga yanzu kin tsarkaka daga kwana shidan nan ko bakwai din nan, wattan kaiti kin tsaftata, fasalli 24 laila, kin ki sallah ta kwana nawa kenan, kwana 24 aw 23, ko ki sallah ta kwana 23 wa ayyamuhunna, da dare dan su da yinin su baki daya, ma'ana ki duk wata ki dauki kwana 23, in kin dauki kwana 7 ko kwana 24, in kin dauki kwana 6, wato min lokacin azumi ne ki cigaba da azumi, fa inna zalika yadziki, wannan zai iya wadatar miki, wa kadhalika fa'ali, haka za ki cigaba da yi fi kulli shahrin, duk wata kama ta hizun nisa'u, kamar yadda sauran mata suke al'ada, ke ma ki ce to ni ma ina al'ada duk kwana 7 na kowanne wata zan zaba in yi, wa kama ya dahurna, haka za ki rika yadda suke tsarkakuwa, ke ma kina tsarkakuwa, limiqati haidihin, yadda suke tsarkakuwa a lokacin al'ada suke ma haka zaki, wa tuhurihin, da lokacin wankan su. To ka ji yadda ita aka lika ta Hamnatu binti Jahash, to saboda haka kenan wannan yana nuna magana da muka faɗa a baya, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yanke wa mata hukunci guda ɗaya, sai an ji matsalar mace sannan a ba ta fatawa daidai da ita, amma ba zai yi ka zo ka tara mata 100 ka ce duk hukunci ɗaya ya rule ɗin su ya juya su ba, kowace sai ka saurari me matsalar ki, me matsalar ta kaza kaza kaza, sannan ka samu mata mafita, domin mata sun bambanta, Allah ya bambanta su, ɗabi'unsu sun bambanta, kuma kowace da bambanta ki. To saboda haka wannan yana da matuƙar muhimmanci mu iya gane waɗannan matsaloli na mata, domin mu iya ba su hukunci daidai da ahkamul mustahaba. To ita matar da take yin jinin al'ada, wato jinin istihaba dinnan na ciwo na matsala, me hukuncinta? Akwai wani hukunci na shari'a a kanta? Na'am, akwai hukunci na shari'a a kanta wanda ya sha bamban da na sauran matar da suke al'ada. Na farko ma da yace la yahrumu 'alal mustahaba shay'un mimma yahrimu bil haid, babu wani abu da yake haramta akan mai istihaba dangane da abubuwan da yake haramta a dalilin al'ada, ita bai haramta akan ta, ma'ana za ta yi sallah, sallah ta haramta akan mai al'ada, za ta yi dawati, sallah ta haramta akan mai ainihin al'ada ko nifas, ainihin wato mijinta zai je mata ya haramta akan mai al'ada, amma ita babu wani matsala. Na fata mun gane waɗannan abubuwa da aka haramta, ita ba ta da wani matsala. Illa annahu yalzamuha, kawai abin da ya lazamce ta ya zama dole a kanta, alwudu'u li kulli salati, za ta rika yin alwala duk lokacin sallah. Kuma wannan mun yi bayani cewa in tana son sai ta yi sallah akan kowace a lokacinta, amma in ta gabata son ta yi sallah a kowace a lokacinta, shi ne aka ce to ta iya yi da duk lokacin sallah, sai ta yi wanka, tayi alwala bayan lokaci ya shiga sai ta hada azhar da asar in magariba ta zo sai ta bar magariba tana ji ana yi sai ta bashi isha na cibowa sai ta yi maza ta yi wanka tayi alwala sai ta ainihin wato hada sallah na fata mun gane sannan asuba ta zo sai ta sake yin wanka ta yi hada sallah tare da cewa wankan shi ma mun ce ba wajibi bane da za ta je kawai ta yi tsarki da ruwa ta wanke gabanta ta sake mayar da abin da zai tare ainihin jini din sannan ta zo ta yi alwala ta yi sallah amma sai ta bari alfajir ya fito duk lokacin sallah ya shiga sannan za ta je ta yi tsarki din ta wanke sannan ta zo ta yi alwala sai ta yi sallah annabi ya gaya wa asma'u yadda idan kina sallah nan ko jinin zai kwararo kan tabarmarki ki gan shi kar ki yanke sallah ki ci gaba da sallah ba zai hana ki sallah haka ba zai hana mijinta yi mu'amala da ita ma sai dai in yana jin kyama din ko wani abu wannan wani abu ne da wani to da haka jini ne kawai na ciwo kamar mutum ya yanke ne a hannun shi jini na gaba amma ba cuta ba ne shi dangane da cewa za ka iya ɗaukar ciwo ko wani abu Allah dai ya yi magana da adana ne kawai qul huwa azan fa'tazilu an-nisaa fil mahiid لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعنا النبي يا فاطمة يا أبي حبيش ليت ثم تودئي لكل ثلاث قوة تسلى كيمة الولاء ويسن لها الغسل أما أن سنن تامة تائين وانك لكل ثلاث قوة تسلى كما مرة كما يدي يوتي في الأغتال المستحب دعني لوانك وانك أنا مستحب لمكفر وانا النبي يا أم سلمة cewa ki rika yin wanka duk lokacin sallah to kaji wannan karshen hukunci kenan dangane da wato wannan hukunci lokaci ya yi za a yi yin sallah ne cewa shi ne matan da suke yin allura don su tsayar da jini ko su sha magani jini ya tsaya don su ci gaba da yin azumi ba tare da sun yi wato sun sha azumi ba ko lokacin aikin haji mace tana ganin kwanakin al'adarta ya zo ba ta so ta rasa ɗawafi a kan lokaci ko ɗawafi ranar sallah na aikin haji sai ta sha magani mai hukuncin wannan an tambayi malamai irin su Sheikh Usaimin irin su Ibn Baz Albani duk sun bada fatuwa kan haka sun ce dangane da halacci ya halatta idan mace ta yi haka ba ta yi zunubi ba ba ta yi laifi ba amma sun ce kuma mafi kyau an tabbatar mar'atu ka adatiha yani ala tabi'atiha duk da ya halatta mafi kyau kuma Allah ya san da hukuncin al'ada Allah ya san da matsayin al'ada amma ya wajabta musu waɗannan abubuwa to kada sha maganin shi ya fi saboda ne jini ne natural blood in aka ce za a hana jinin ɗabi'a fitowa saboda shan magani to akwai yiwuwar kuma ta iya haɗuwa da wani matsala tare da in ta ya halasta to amma jini ne dama marar amfani jini ne na ɗabi'a a bar shi ya fita ya zuba shi ya fita samun sauƙi amma da za ta hana shi zubar kuma ta yi azuminta ba ta yi laifi ba kuma azuminta ya yi daidai na fata mun gane haka kuma aka tambayi Usaimin cewa to yanzu idan mace kuma tana shakku dangane da al'ada ba kuma lokacin al'adarta bane sai ta sha maganin dan al'adarta zo shi ma akwai wannan maganin da za ta sha dan al'adarta zo ta gani sai ta sha sai al'adar kuma ta zo to shi ma za ta bar sallah za ta yi duk hukuncin da aka ɗora mai al'ada shi ma an ɗora mata ba za ta yi wannan magani ne ya janyo shi ba saboda haka ba na kwanakin al'adarta ba ne na fata mun gane wannan shine abin da suka ce wallahi alam a malikiya suna cewa kwanakin al'ada baya wuce kwana 15 ko kuma mafi yawancin ta kwana 15 amma mun faɗi wannan cewa ba hadisi bane ko babu wata magana mai ƙarfi akan wannan kawai al'ada gwargwadon yadda ta zo amma ba a yanke mata hukunci la hadda li aktarihi wa la hadda li aqallihi karka cewa mafi yawancin ta kwana 15 a'a sai dai mafi yawancin mata ma ba ta wuce kwana 7 ko 6 misali amma 15 ka ce shine yawan sa wannan babu wani hadisi akan haka to amma abinda suke cewa a bisa wannan fatawa ta malikiya idan sun ba da fatawar haka shine suka ce idan mace za ta fara yadda fatawar take shine idan mace wannan watan za ta fara wai za ta tsaya ta jira ta ga kwana nufi tunda dama ba ta da al'ada wai idan ya kai ta har sha biyar tunda wannan watan za ta fara sai ya kai ta har kwana sha biyar sai suka ce in ya kai ta kwana sha biyar cikakken sati biyu kenan to ta zauna a haka ta ɗauki kanta mai al'ada mafi yawancin kwanakin al'ada ba zai wuce rabin wata ba kwana sha biyar daga nan sai ta tsaya a haka sai ta ci gaba da sallah ina fata ana ganewa a matsayin wadda ta fara kenan sai ta jira wani watan da ke gani zai sake yin sha biyar ɗin wata na biyu in ya sake yin sha biyar kenan in wani wata na uku ya yi ya sake yin sha biyar ya tsaya ta tsaya yanzu al'adar ta kwana sha biyar dama baya wuce kwana sha biyar a bisa fatawar malikiya da suke bayarwa ina fata muna ganewa in ko tana da al'ada kwana shida kwana bakwai kwana biyar sai ta ga kuma al'ada ta zo ta wuce kwana biyar ɗin nan to shi ne suke sa so ita wannan ta ƙara kwana uku kamar yadda mai lahalari ke faɗa in ta ƙara kwana uku matuƙar bai wuce kwana sha biyar ba sai ta ƙara kwana uku a wannan watan ba wai a duhu abu ne wato a watan ne za su kai sha biyar ba misali in tana kwana biyar sai ta ƙara kwana uku zai zama kwana nawa takwas to daga nan za su yi sallah za su yi wanka sai ta jira wani watan ko da fajinin bai tsaya ba sai ta jira wani watan ta gato yanzu a biyar ɗin zai tsaya ko kwana takwas ɗin da na ƙara uku a watan da ya wuce da haka in ta zo ta ga ya tsaya a biyar ɗin sa ya dawo sai su tuto da wannan watan matsala ne in ta ƙara kwana takwas ɗin nan ta ga bai tsaya ba sai ta tuto ƙara wani kwana uku sai zama kwana nawa sha ɗaya sai ta ci gaba da sallah sai ta jira wani watan kuma in wani watan ya zo sai ta ƙara kwana uku in bai tsaya ba sai zama kwana sha huɗu to in wani watan ya zo bai tsaya sai ta ƙara kwana ɗaya kenan a fito sai ya zama sha biyar to daga nan sai suke da abin da ya sama ya zama istihaza ke wannan shi ne asali abin da suke nufi da ƙarin kwana uku amma wannan duka dai sun gina shi ne bisa fahimtar su da kuma ainihin fatawarsu nihayatul muqtasid na ibn rushdi za ka ga saɓanin malamai dangane da irin wannan wallahu a'lam wa bihi idan to lokacin sallah na farko bai shiga ba kamar azhar ba ta shiga ba in ya zanto dole za a yi aikin nan za a iya yin sa ko da magariba za a je bai farfaɗo wani talibu a sai azhar za ta fita la'asar za ta fita kila sai a lokacin isha ko ma sai washe gari zai farfaɗo daga aikin da aka yi masa to wannan ramuwa zai ramuwa ce a kansa amma idan dan wani lokaci ne aka ce yake ganin likitoci za su yi cewa to kai azhar da la'asar dan idan an maka ba za ka farfaɗo ba sai nan da awa kaza kila saboda haka azhar da la'asar zai iya yi sallah sai dan ya samu dama in bai samu dama ba ya zanto ma yana neman ta lafiya ne to duk wani ya zame masa uzuri sai a jira lokacin da hankalinsa ya dawo sai tambaya sallah nawa ce ban yi ba sannan sai ya rama ita sallah matukar akwai hankali sannan take wajaba a kan ina fata mun gane idan lokacin da yake mutum aiki akwai hankalinsa yana tare da shi bai gushe ba yana iya ganin ma lokacin da ake masa aiki da komai da komai idan abin da zai yi wani su ce likitocin nan su ce za su isowa kai sallah su yi ba wai ya sallah yadda kake tunanin wai sai ya tashi ya yi kaza ya kaza a kana da alwala to kana iya kana muna cikin aikin mu kana sallarsa ai sallah ba na abu ne ishara ta yanzu yayi da kai yayi in ba zai iya ba bin ba zai ce ko da ainihin fatar ida ne akwai tambayoyi da likitoci suka zo suka yi masa a wani littafi har ma hoton sa allura ake duk tambayoyi ne na likitoci ya ce kawai da idan saman ya ɗan linshe ga shi ya yi kaza yana karatu da baki shi kenan tunda akwai hankali a jikin shi da wannan zai yi sallah sai dai in babu hankali a tare da shi to kawai da haka ba zai yi alwala ba kuma an ce yi taimama in akwai kayan taimama kusa da shi kenan zai shafi fuska sa da kansa likita yana aikin sa yana sallar sa ubangiji ne zai ce ana yaƙi ma ana sallar kuna yaƙi kuna kai sara ana kaza kana Allahu akbar sabbi Allahu liman hamidu kuma kana sara wannan a cikin suratul nisa Allah ya yi wannan magana to balantana wa ne mutum aiki da sauransu wadda haka din yadda mutum yake tunani cewa an tsananta sai ka yi sallah to yadda za ka iya shiga ba sai sai ka miƙe ka tsaya ba ba sai sai ka yi ruku'u ba sai ka yi sujjada ba annabi ya ga wani ma yana yin sujjada a ainihin filo ya ɗauki filon ya wurgili to a dan me za ka ce sai ka bingina ka yi kaza ita ka yi sallah a tsayin ba za ka yi abu ka yi a zaunin ba za ka yi abu ka yi a kwance din yadda ta zo maka haka za ka yi in ma ba ka kallon alƙibla ba za a iya juya ka ba ka juya ba ka yi ta duk inda ka kalla fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah to da ka babu wani yanayi da mutum ba zai iya yin sallah ba motsi da jiki ba shi ne yin sallah ba baki da zuciya shi ne yin sallah wallahi da ƙwayar ido za ka iya yin sallah matuƙar akwai hankali Allah ya sa mu dan sun iya gama baki da mu bar mara lafiya nan ba sai mun gama aiki yaya hukuncin mu malam benu benu bani 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 yace hukuncin ku yana kan wannan hukuncin mara lafiya idan kuka bashi zai salwanta zai mutu to tetar rai ya fice zai fi sallar to da ka daga bashi zai fi sallar matuƙar za su fito wannan rai ya fice su ainihin wato tunda sallar za a iya rahama ta wannan shi ne abin da ya kamata yawa ko kuma ta haɗa sallah sun ga lokaci ya yi daga muka fara aikin nan to ba za mu samu fitowa ba kila ma sai magariba za mu samu nasara ce to kaga ta haɗa zahar da al'asar in sun samu damula za su haɗa magariba da isha ma su yi saboda yanayin aikin da suka ɗauki kan kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa waɗannan salloli ba ruwan sama ba tsoro ba komai inji ibn Abbas kamar yadda ya rubuta sahih muslim dan ya nuna mutane inda wani uzuri ma ka iya haɗa sallah ba ke wallahu a'lam.